sashen Hausa na muryar Amurka UAK gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16:21:25 sai kuma ta yanar gizo akan viewhausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a hanya sarauniyar Dodon a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bankwana da manyan jami'an gwamnati da Prime Minister Bijji Rafiu da shugaban Nijar mai barin gado Muhammadu Isufu yayi wani hali yaran nan mai suna Maki da wani ya ci zarafin sa yake ciki ne bayan kammala zaman yali na shekaru biyu da mai laifin yayi muna da rahoto a yau Litinin muna da shirin zauren matasan DOA da sharhin jaridun Najeriya za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu harhara da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samami da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwanton bauna a lokacin wani aikin kwashe su daga wani otal inda suka samu mafaka. A cikin kwanaki uku da suka gabata jami'an tsaron gwamnati sun ba da fifiko kan kubutar da 'yan kasar da kuma baki 'yan kasashen ketare in ji shi ba tare da bayar da adadinsu ba. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. Abu Ubaida ya yi kira ga matasan Djibouti da su gudanar da ayyukan shahada don korar Amurka da Faransa da ke kasar. Kusanya muradin Amurka da Faransa a Djibouti su zama wanda kuka ba wa muhimmanci, in ji wani sauti da kafar yaɗa labarai ta kungiyar Al-Shabab ta wallafa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi jami'an tsaro a Myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane 100 yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan Fabrairu. Masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin Bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na Yango yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka. An yi jana'izar Taiman mai shekaru 20 wanda yana ɗaya daga cikin kusan mutane 114 da aka kashe a ranar Asabar wanda ita ce ranar da aka fi zub da jini tun lokacin da sojoji suka kwace mulki. Ministocin tsaro daga kasashe da dama ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ba kasafai suke yi ba a ranar Asabar ɗin inda suka yi Allah wadai da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da Myanmar ta yi kan mutanen da ba sa ɗauke da makami. A jiya Lahadi ‘yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum 5 sun mutu kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya fadi da kuma mutum 1 tilo da ya tsira a daren Asabar bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulin ya wuce lokaci wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki. Jirgin ya fadi ne a Knik Glacier da ke arewa maso gabashin Anchorage. Rahoton 'yan sanda na jiya Lahadi bai bayyana ko jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a ƙauyen ko kusa da shi ba. Kawo yanzu ba a sanar da sunan matukin jirgin ko fasinjojin da suke ciki ba nan take ba. A jiya Lahadi al'ummar Myanmar da ke zaune a Taiwan sun fito kwansu da kwarkwatarsu don yin zanga-zanga da ci gaba da murƙushe mutane a ƙasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zangar sun taru a dandalin 'yanci da ke Taiwan. Suka zauna na sa'o'i suna rera waƙoƙi rike da fastoci nuna adawa da juyin mulkin da kuma ɗaga tutocin Myanmar. koda matasa masu zanga-zanga suna ta buga tukunya da murafu a matsayin wani nau'in zanga-zanga kamar yadda aka gani a cikin kasar da ke cikin rikici. A cewar ɗaliban da suka shirya da kuma masu ba da gudunmuwa a taron, kididdiga waɗanda suka halarta sun kama daga mutum 1,000 zuwa 3,000. Mako guda da ya gabata an yi irin wannan gangami a wata cibiyar kasuwanci a Taiwan. Wasu mutane biyu da ake zargin yan kunar bakin wake ne sun tarwatsa kansu a wajen cocin Katolika da ke Makasar, babban lardin kudancin Sulawesi, yayin ibada jiya Lahadi, inda ya jikkata kusan mutum 19. Kakakin 'yan sandan Indonesia Argo Yuwono ya faɗa wa manema labarai cewa sun tare 'yan kunar bakin waken a bakin kofar harabar cocin, sannan bom ɗin ya fashe. Yuwono ya ce, muna zargin cewa akwai wasu mutum biyu da suka aikata laifin waɗanda suke hawa babur. Tun da farko sun yi niyyar shiga farfajiyar ko kofar wannan coci ta Cathedral daidai suna gama ibadar su ta ranar Lahadi. Yuwono ya ce hukumomi ba su iya tabbatarwa kai tsaye ko mutanen nawa ne aka kashe ba, kuma ko sassan jikin da ke warwatsa a wurin na maharan ne ko kuma waɗanda abin ya shafa ne. Ya kuma ce suna gudanar da bincike.
Shugaban Jiran Gado na Jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ke jiran lokacin shan rantsuwan kama aiki. Shugaba mai barin gado bayan kammala wa'adi biyu kan mulki Muhammadu Isufu ya yi bankwana da 'yan majalisar zattasuwa ciki da Prime Minister sa Bijji Rafini. Shugaba Isufu ya mika lambar yabo mafi girma ga Rafini gabanin mika ragama ranar 2 ga watan gobe. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Wannan shine taron majalisar ministoci na ƙarshe na shekaru 10, kuma ina amfani da wannan damar domin yaba muku ku da ke nan tare da ni da sauran ministocin da suka gabace ku a tsawon waɗannan shekarun 10. Shugaban ƙasar na cewa mun yi ayyuka cikin yanayi mai wahala ta tsaro, ta yanayi ta kiwon lafiya, ta faduwar farashin ma'adanai saboda Niger ƙasa ce mai sayar da ma'adanai. Mun canza ƙasar bisa tattalin arziki domin sama da kashi 6% ne yake tafiya a kowane lokaci. Mun yi ayyuka a fannonin noma, kiwo, hanyoyi, mun sau wutar lantarki, mun raya birane. Bugu da ƙari, ma askarawan Nijar su ne na 3 yammacin nahiyar Afirka. Shugaban ƙasar ya yi amfani da wannan damar domin karrama Prime Minister Brigitte Rafini. Duk wannan aikin na gwamnatoci daban-daban ya faru ne a tsawon shekaru 10 ƙarƙashin jagorancin Brigitte Rafini a matsayin Prime Minister. Ba kasafai ake zama Prime Minister ba tsawon shekaru 10, amma na yi shi kuma ya sa mun yi ayyukan ba tare da katsewa ba. Ya ce Prime Minister ƙwararren ma'aikaci ne da biyayya shi ya sa ya cika aikin da ya bashi. A lokacin da ɗauki magana Brigitte Rafini, Prime Minister sai ya ce,
Monsieur le Président, je voudrais en cet instant solennel, plein d'émotion, vous exprimer.
Mai girman shugaban ƙasa yana godiya cikin murna da yin aiki don ci gaban ƙasa a kusanka, kuma na gano mutum kake babba wanda bai gajiya, ɗan ƙasa na daban mai tafiya cikin ƙa'ida da gaskiya.
Le patriote sincère, animé en permanence par le souci de bien servir le pays.
A ranar 2 ga watan Abrilun gobe ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isufu Muhammadu zai kammala wa'adinsa na 2 na mulki don mika ragamar iko ga sabon shugaban kasar da kotun tsarin mulki ta jaddada, wanda ya lashe zaɓe cewa da Bazoum Muhammad. Haruna Amman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A Kano kuma yaron nan mati da wani ya ci zarafinsa ta hanyar luwaɗi ya ce gudun tsangwama ya sanya shi ƙaura daga anguwarsu ya koma gidan kakaninsa. A halin yanzu wanda ya aikata laifin ya kammala zaman gidan yari na shekaru 2. Baraka Bashir daga Kano ta aiko mana rahoto.
Sai zai dauke ni ci za mu je waje a babur. Dan muka je sai ya nuna mun shiga abin da yake so, na nuna mai
yi a. Ya nuna maka yake so.
Ya nuna yana ina son ya lalata da ni na nuna mai ni ba haka ba ya nuna dole sai yayi da ni
wannan muryan wani yaro kenan da wani mutum ya ci zarafin sa ta hanyar amfani da shi ta karfin tuwo domin ya biya wa kansa bukata mati dan shekara 16 a lokacin da abin ya faru ya ce wajen koyan sana'ar sa na kafinta ne wanda mutum ke zuwa ya zauna a kullum sai ya yi yunkurin aikin sa siyo wani abu da haka har ya saki jiki da shi
ya murde mun hannu yayi da ni sai ya amfani da ni a lokacin hanya kawai na ce ni ajiye ni a babar bayan tafi da shi ba ya ajiye ni na je gida a kafa za a unguwa ana neman a gani to ni sai wani aboki na yi kira na ya ce mutumin nan gashi abin da yake dan iska ne in daina kula shi a lokacin ni kuma ya riga ya yi mun gaskiya da abin ya fara na ji takura sosai na ji ba na samun nutsuwa sosai
mati yana cikin daruruwan yara da suke fadawa matsalar cin zarafi a unguwanninsu a kowace rana mafi yawan su dai ba a kwato musu hakkinsu yadda ya kamata mutumin da ya ci zarafin mati dai an kai shi kotu inda alkali ya yanke masa hukuncin shekaru 2 ko wani irin tasiri cin zarafin mata ko maza ke da shi ga waɗanda aka yi wa da ma al'umma baki daya wani masanin kimiyyar zamantakewar dan adam a jami'ar Bayero ta Kano Aminu Sabadan Bazau ya ce illar yin hakan bai tsaya akan wanda aka yi wa ba shi kadai
an raba shi da tsarin ilimi an raba shi da wata tsarin alƙibla mai kyau da akwai wanda zai shiga wasu miyagun ɗabi'u bayan da aka riga aka bata shi ta bangaren kamar satar dukiya ta mutane ɗiban kayan mutane zai zama masa wato al'ada sannan kuma ta bangaren shiga ragowar aikata laifuka ba zai zama masa yana da barazana ba cin zarafin yara ta bangaren lalata su ba karamin bargaza ba dai ba yana cikin manya-manyan laifuka
Barisa Badiya Abdullahi Ma'az ta ce matsala ce da suke samu a kullum
babu zancen yanzu babu zancen anjima magana ce ta kullun a cikin sa ai kuma figures din zaki sha mamaki 13, 14 maximum kuma wannan kesin da nake gaya miki shekara 7 ana dragging kafin caji ya fito bamu fasa ba ba a hakura ba
tace a yanzu suna bibiyar wata matsala da wani bawon Allah ya bata yara maza su tara sun kuma shafe shekaru 7 ana fafatawa dangane da batun mati tace wata sakayar sai a wajen Allah
idan doka tace a daure mutum zuwa shekara 10 to alkali in yace nan da sati 1 ma ya fito shikenan amma zancen adalci ai kuma sai a gurin Allah yawanci cases na unnatural yana da wahalar sha'ani saboda suna da gang
Badiya Abdullahi Ma'az tace mafi yawan masu aikata wannan suna da manya da suke mara musu baya Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria
kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasiru Adamu Alkaya da shirin mu na gaba
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Dake tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa, za mu ci gaba ne da kawo ra'ayoyin matasan kan yanda za a samu bakin zaren warware lamuran da ke kawo ta da zaune tsaye ko makarkashiya ga zaman salama dan a cimma burin mutane su rika barci ido biyu a rufe.
Na tsale mangi kai mutumin Katsina kuma cikin matsalolin nan na tsaro yanzu jihar Katsina tana ciki kwanan nan kaje gida
babu shakka Alhaji Nasiru na je gida kwanan nan
to ya gajiya take
to babu shakka jihar mu ta Katsina tamkar in ce ma mace mai ciki ce ba a san me za ta yi ba domin yau zaka ji an ce abu kaza ya faru gobe ka ji wannan ya faru don domin suna amfani da miyagun kwayoyi waɗanda gwamnati da dama ta rike ta ja layi a kansu sai sun sha waɗannan kwayoyi hankalinsu ya bushe mutum ba daraja ganin kowa kowa zai dau mataki a kan shi wannan yana tasiri a cikin al'umma hanyar yaɗo miyagun kwayoyi da suke sha akwai buƙatar gwamnati hanyoyin da ya kamata a bi a magance wannan al'amari na shaye-shayen miyagun kwayoyi gwamnati ta sani domin su tari zaka ga wuraren da ake sai da waɗannan miyagun kwayoyi zaka ga mota ta ma'aikaci ya je wurin ya ashiru ton din shi ya wuce
ana zargin hadda ma'aikata wato jami'ai kenan waɗanda watakila suna saka yin sarki
ai Allah Allah ni wannan gano ne ba jewa muna ganin irin wannan zaka ga sun je sun ansa kawai sun wuce to kaga akwai buƙatar kenan gaskiyar magana ta kowanne bangare. Ita gwamnati hifi an yi abin da gaske, ba sakwasakwa za a yi wannan bangare ba. Ya kamata a tsaya a jajirce akan ma'aikata, shin abin da aka tura suna yi koko suna kokewa ne da guzuma su harbukan sana? Akwai buƙatar kware da gaske gwamnati ta sa ido a wannan bangare.
Wato Fala Adamu, za ka mana bayani kai kuma menene ka hango yake kangara da matasa ne su je su shiga miyagun ayyuka irin na waɗannan na ta'addanci, zama ɗan bindiga da sauransu?
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Adamu Ibrahim, ne chairman na masu maganin gargajiya na Abuja, kuma memba a cikin wannan kungiya na ma'abuta kafafen yaɗa labarin cigaban ƙasa. Musamman zan yi magana akan ni kaina, yanki na shine Kaduna State. Irin wannan matsaloli wanda ya shafi Katsina, ya shafi Zamfara, lalle ya shafi Kaduna State. Kuma abin da an lura da shi ne, na farko akwai jahilci, na biyu akwai rashin aikin yi. Domin jahilci shi ke sa ka ɗauki makami ka je ka harbi mutumin ɗan uwanka wanda yake cewa la ilaha illallah, ka kama shi ka yanka ko kuma ka sa bindiga ka harbe shi. Na biyu koko a'a, akwai wasu informa, musamman wai wasu ne ake ce musu informa matasa, wanda mutum bai da abin yi sai dai kawai leka ce a wane ya samu kuɗi ya dawo daga Abuja, ko wane ya dawo daga Lagos, ko kuma a wane a'a ya samu dama mai kuɗi ne a ƙauyensu, saboda haka bari a je a kama shi dan saboda a samu kuɗin fansa. To kaga irin wannan gaskiya akwai matsala. Saboda me mu yanzu har tsoron zuwa yankin mu muke? Saboda yanzu idan ka tayi ka raba Abuja baka da kosisi, misali ka je kuma an kama ka an ji an aje dan gonakin da kuke da shi na gado an dauka an ji asir, wanda yake ainihin wanda suka kama ka dinnan, su a cikin su ne za a samu information daga cewa ai suna da gona kaza, suna da kaza, suna da kaza, sai ka kwashe ka sayar dan saboda ai fansa wannan mutumin. Kaga wannan wani abu ne wanda yake rashin aikin yi ne ka wannan. Sannan magana shashaye da ake magana shashaye, eh hakika akwai magana shashaye, amma jahilci yafi haukar kake ganin sa. Domin wallahi idan da misali a ce za a yi maganin irin waɗannan miyagun mutanen masu yin fama waɗannan da ake ka'a kama su a kashe, gobe wani in ya gani shi ma ba zai yi ba. Amma misali an kama wannan ba a yi mishi komai ba, an sake shi. Irin matakai da ake ɗauka misali masu matsala wanda yake ya kamata in an gani a ɗauki mataki sai ga an manta ya burus da shi. Alhamdulillahi duk da dai mun samu canji na yanayi na wannan karan, musamman shugabannin tsaro da aka dan caccanza da sauransu, to muna fatan Allah ya sa canjin ya zo mana alheri. Yanzu kaga misali hanyar Kaduna, irin kokarin da aka yi yanzu nan akan magana irin wannan tsaro, an ce an zo mata sama da mace 200 da wani abu, wanda yake tun daga nan zuban ka tafi har Kaduna ba abin da zaka gani illa banda su waɗannan mata waɗanda yake kowa da makami a hannunsa, saboda wai a samu hanyar da za a tafi wuce lafiya a dawo lafiya. Amma da kofa idan ka bar Abuja ka dinga salati kenan, sai ka ga ka kai gida. A gidan kuma da wuya ka je a ce a wani sanda zuwa, kokari kake kwana biyu uku ka ce barin je bayan gari nan fita daga nan za gudu. So kaga wannan ba karamin tashin hankali bane, saboda haka ina jan hankalin matasan arewa da su ainihin masu kudin arewa da dattawa namu na arewa da mu farka daga bacci da muke ciki. Wani ban Allah ya wata magana yake cewa idan fa muka ce a abu ya same ni, sai a wannan ban Allah sai ya ce a ai shi kadai ya sama. To in muka yi wasa gobara daji ce sai ta kare mu gaba daya. Amma idan abu ya faru misali ya same ni, sai aka yi kungiya aka je aka ce bari a taimaka a ga menene mafitar wannan abin, to wallahi insha Allah za mu samu mafitar abin. Amma ina in abu ya samu a wancan garin, mutanen wancan garin su sai dai su kallo ko kuma su dariya, ba abin da za su iya yi. To saboda haka dole ne sarakunan mu na gargajiya da ainihin manya-manyan mahukunta su ɗauki matakin gyara a kai. Ba maganar wani ba ɗan wani, in ka ce a wani a idan ɗan wani ne kai ba za ka yi mishi ba, to sai an gama kare ku, kuma kanku a zo kanku. Saboda haka ina roƙon Allah Ubangiji ya sa mutanen mu su gane, su kuma ainihin dawo daga baccin da suke ciki don mu taimaka mu da kanmu akan wannan matsala da ke ciki. Arewa kan gaskiya mun shiga cikin wani yanayi, yanzu mutum ɗaya ne aka taba a Kudu, amma sarkinsu gaba ɗaya na Rabai ta so ya zo Habila ya ce ba za su yadda da wannan ba, abinda ake arewa su ba su yadda da wannan ba, kuma nan take aka ɗauki mataki. To menene sanatocinmu suke yi? Me yan majalisunmu na ƙananan abin nan referee ɗinmu suke yi? Menene ƙananan wakilanmu na jihohi suke yi? Kawai sai dai a shashaye a kwanta, in abu ya taso a kawai sai Allah ya gyara. ta yaya zaka ce Allah ya gyara? Ba ta yi da ka gyara ba. Allah ya ce tashi taimake ka. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Yawwa, Adamu Ibrahim, za mu koma wajen Anas Sani Kafinta. Anas, ka ji dai abubuwan da sauran mutane a zauren nan suka faɗa, zauren matasa, kai ko me za ka faɗa musamman ma kan wannan darasi namu na tsaro?
To, assalamu alaikum. Gaskiyar magana, maganar tsaro abu ne mai faɗi. Dan gaskiya game da waɗannan jami'an tsaron, za ka ga an ba wa ɗan sanda ko jami'an tsaro bindiga, amma kuma ƙarshe shi yana jin yunwa ma, to wani aiki zai je a ƙasar? Mutum kana jin yunwa an baka makami a kanka je ka yaƙi ta'addanci, ni ban ga ta inda za ka yaƙi ta'addancin nan ba. Shi yasa majority wasu ma jami'an tsaron za ka ga kansu suna faɗa ba zai yi a ba su bindiga su riƙe kuma suna jin yunwa, suna da talauci a jikinsu. Dan haka matsalar gaskiya tana wajen gwamnati. Ya kamata da rinka kulawa da waɗannan jami'an tsaron na ta, ba ma wannan ba, za ka ga an ba wa jami'an tsaro ba su ma da kayan aikin impact. Za a samu 'yan ta'addan nan, za ka kayan aikin 'yan ta'addan ko bindigogin da suke da su, jami'an tsaro ba su da su. To ta yaya za a yi wannan aikin? Sannan kuma zan dawo magana da kamar naji 'yan baya suna faɗa maganar sarakuna ko masu unguwanni. Nan ma gaskiyar magana, an ce da ruwan ciki ake jan na rijiya. Gwamnati ba wani tallafi da take ba wa sarakunan nan ko masu unguwanni game da sa ido, game da zirga-zirga ko shige da fice 'yan unguwa. Ya kamata gwamnati ta rinka ɗaukan nauyi ko kuma dai ta rinka kula da su kansu wannan masu unguwanni, don su ma rai ne da su. Ba zai yiwu ka bar aikinka ko kuma ka bar hidimarka ka tafi kana yi wa gwamnati hidima ba. Ni ina ga wannan ma matsala ce, ya kamata gwamnati ta kula da irin waɗannan abubuwan.
Ibrahim SD Kusuwa Zaria, kai mutumin jihar Kaduna ne kuma na san kana bin wannan hanya tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Shin har yanzu in kuka zo tafiya ya kuke ne? Saboda na san yawanci akan iya gamuwa da masatar mutane a hanya.
To, alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa Alhaji, sunana Ibrahim SD Kusuwa Zaria, City, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya wannan hanya har yanzu muna fuskantar kalubale, wannan hanya daga Abuja zuwa Zaria har zuwa Kano. Domin idan har za ka tashi daga Abuja ka ce za ka je Zaria, to hakikanin gaskiya sai ka yi ta'addu'o'i, kila ma ka sa mutane su ma sun taya ka da addu'a.
Kash, mun koro tafiya, amma lokacin dakatawa ya yi. Ku biyo makon gobe mana a wannan zaure na matasa a muryar Amurka. Majiya Kwakwara ta sayi har labaru. A madadin matasan da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Dizzy na cewa shugaban Amurka Joe Biden ya gayyaci wasu shugabannin kasashen duniya 40, ci kuwa har da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, domin halartar wani taro ta bidiyo akan ɗumamar yanayi wanda za a gudanar a ranar 22-23 ga watan Afrilu mai zuwa. Taron dai, in ji jaridar Dizzy, na ɗaya daga cikin matakan da shugaban Amurka Joe Biden yake ɗauka na ƙarfafa matakin Amurka akan kawo ƙarshen ɗumamar yanayi a duniya. Sai kuma jaridar The Punch, ɗaya daga cikin manyan labaran ta, na cewa shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yanda ake gab da gudanar da babban zabe na ƙasa a ƙasar ta Chadi. Sanarwar da ta fito daga fadin shugaban ƙasar Najeriya dai na cewa shugabannin guda biyu su tattauna akan muhimman batutuwa da ya shafi ƙasar Chadi da Najeriya, musamman ma dai ɓangaren tsaro da kuma tafkin Chadi. Sai kuma jaridar The Sun na cewa yanda dakarun sojan Amurka suka gano maboyanmu lokacin da muka sace wani ba Amurka. Jaridar da ta ruwaito bayanai ne daga wasu masu satan mutane wanda suka sace wani ba Amurka a jamhuriyar Niger mai suna Philip Nathan, wanda kuma daga bisani sojojin ƙasar Amurka suka gano shi a maboyar waɗanda suka sace shin da ke jihar Sokoto a Najeriya. Masu satan mutanen ɗaya dai sunan shi Aliyu Umar, mai shekaru 23, ɗaya kuma Ali Abdullahi, ɗan shekaru 21 su mai da cewa lokacin da suke tsare da ba Amurka sun ga wani jirgi mai sauka angulu kafin ka ce kobo sai wasu sojoji turawa suka fara durowa daga wannan jirgi nan take suka kashe wasu daga cikin yan uwan nasu masu garkuwa da mutane kuma suka dauke ba Amurka suka yi gaba da shi su dai mutanen sun bayyana cewa tun da farko ba Amurka ya nemi ba su sai fa 20,000 amma kuma suka ki amincewa da suka bayyana cewa suna bukatar daloli ne sai kuma jaridar leadership na cewa yanzu haka dai ba a samu ko da matsala daya ba dake da nasaba da allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus na AstraZeneca alla mutane fiye da 325 ne kawai yanzu aka yi wa allurar rigakafin kuma ba a samu ko da mutum guda daya da ya nuna matsala game da alluran ba kamar da tun farko ake rade-rade sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa nan gaba kadan ne gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kara farashin albarkatun man fetur kamar da babban shugaban hukumar matatan man fetur ta Najeriya Mele Kyari ya bada sanarwa sabon farashin din nan gaba ana kewa zai haura naira 230 akan kowane lita bayan ya jibrin murya Amurka daga Najeriya
yanzu lokaci yayi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
an bada kyautar karramawa ta mata ta duniya ta wannan shekarar ga mata 21 bakwai daga cikin su an kashe su ne a wasu harhare da aka kai Afghanistan a lokacin da yake jawabi a wajen bikin bayar da kyaututtukan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka sakatare Anthony Blinken tare da uwar gidan shugaban kasa Dr. Jill Biden ya ce tsawon shekaru 15 ma'aikatar harkokin waje tana ba da lambar yabo ga mata na kasa da kasa ga matan duniya da suka nuna bajinta na musamman da jagoranci don zaman lafiya adalci da kokarin kwato haƙƙin bil'adama kana da daidaito na jinsi daga cikin mata da aka karrama akwai Maria Kalasnivaka ta kasar Belarus ita da kawayenta sun kafa tarihi na kalubalantar mulkin shekaru 26 na Alexander Lukashenko wanda akan jaruntarsu suke fuskantar dauri bayan abin da ya haifar da rudani Pyongyang Ung jaruma ce mai tagomashi a Burma wanda ta kafa kungiyar The Wing Institute wanda ake horas da mata da suka fito a tsakanin kabilu da addinai mabambanta da kuma inganta zaman lafiya da sulhu wata kuwa da ta lashe lambar yabon Maximani Ngombe ta kasar Kamaru ta inganta haƙƙin dan adam kuma ta kasance mai fada aji a tsakanin kungiyoyin fararen hulla galibi tana sadaukar da rayuwarta a lokacin sasanta yakin basasa a kasar ta Kamaru cikin lumana Wang Yu ta China tana daya daga cikin fitattun lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama a kasar kuma ta fuskanci kamawa da dauri saboda kare masu fafutuka Julian Lesan ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ita ce babbar mace mafi fafutuka a yaƙi da cin zarafin mata sauran waɗanda suka samu kyautar sun hada da Marilis Angarita ta kasar Colombia mai shari'a Erika Aifan daga kasar Guatemala Shore Bayat ta Iran Muskan Katun ta Nepal Zahra Muhammad Ahmad ta Somalia Sister Alisa Vakamoro ta kasar Spain Ranita Ganaraja ta kasar Sri Lanka Kana Gulu ta kasar Turkey da Ana Rosaria Contreriza ta kasar Venezuela Secretary Blinken ya lura cewar mata da ƴan mata galibin su sune suka fi saurin fuskantar keta haƙƙin bil'adama shi yasa daidaito tsakanin mata da ƴan mata zama babban fifiko ga manufofin kasashen wajen Amurka lokacin da muke tsara manufofin na kasashen waje tare da haƙƙoƙi da bukatun mata da ƴan mata a hankali manufarmu ta fi tasiri ta mutantaka ce kuma za ya kawo canjin ƙarshe a rayuwar mutane da yake jawabi ga waɗanda suka lashe kyautar Sakatare Blinken ya ce kuna sanya duniyar mu ta zama mafi adalci kwanciyar hankali zaman lafiya da ƴanci Amurka na alfahari da kasancewa a kusurwarku sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdullahi, daga wato da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.